لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رساكي سادوا أولنا مجلسينا فسر القرآن من جرما أولنا وتا من جرما أولنا مسلاتي من جارا البركة مسلاتي اندمي إسلامي تروس أنا قلوم مدوغري يومنا أشرين دا إيغا وتا رمضان شكرا دبو إيدا لليه دا أربعين دا لابا هجر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya dace da 14 ga watan 5 shekara 2020 muna roƙon Allah subhanahu wataala imana tawfiki. Kamar yadda jiya muka fadakar mun shiga goman ƙarshe, muna ƙara tunatar da ƴan uwan musulmi su dage da bautan Allah subhanahu wataala, su dage wajen raya dalare guda 10 nan domin dacewa da daren Lailatul Qadr, kuma a dage da roƙon Allah subhanahu wataala musamman halin da muke ciki. Kowa ya sani Allah ya yi mana wannan annoba da muke ciki, kada mutum ya yi sakaci, domin da yawa daga cikin mutane bara an yi goman ƙarshe tare da su amma bana ba sanan. Saboda haka mu da muke raye a yau ba mu san me zai faru bara badi ba, dama da Allah ta'ala ya ba mu na bana mu yi amfani da ita, kada mu yi sakaci musamman babu lokacin da muke buƙatar komawa ga Allah, dage wajen bautawa Allah da roƙon Allah kamar irin wannan lokaci da muke ciki, lokacin jarrabawa annoba. Mun sha faɗa kuma za mu sake maimaitawa yawan surutu da zage-zage babu inda za su kai mu, illa kawai muna ƙarawa kanmu nauyi ne, muna ƙarawa kanmu zunubi ne, mu shiga haƙƙin wasu. Muna gani kamar wato an zalunce mu, to wajen kuka da muke cewa an zalunce mu, sai mu je mu zalunci wasu, ba a gyaran kuskure da kuskure. Sannan kamar yadda ji aka sanar, an bude gari yanzu, an ba mutane dama su ci gaba da harkokinsu bayan an kulle zuwa wajen sati uku saboda wannan larura da muke ciki ta annobar corona virus ko kuma COVID-19. Dama ba a kawo wannan dokan ba, dokar ba ta hana yawo illa kawai saboda maslahan jama'a, kamar da masana suka tabbatar da cewa iya binciken su ya nuna musu cewa cutar nan za a dauka ne ta hanyar cuɗanya da jama'a, kuma ta yi mutum ya kamu da cutar bai sani ba, yana dauke da ita bai sani ba, sai kuma ya harbi wasu da wannan cutar. To shi yasa hanyar salama a takaita cuɗanya da cakuduwa, shi yasa aka kawo wannan dokar. To kuma gashi saboda bukata da ake ciki, mutane sun takuru, zaka ce bari adam sassauta a ga yanayin tafiyar al'amura, kuma an bada ka'idoji na yadda za a yi mu'amala wajen ibada da wajen karatuttuka da kuma zamantakewa. To yana da kyau al'ummar musulmi su iya kokarinsu su ga cewa sun kiyaye waɗannan dokoki. Matsalar mu a Najeriya, duk abin da aka ce ka'ida ce ba ma santa, kowa yana so yi abin da ya ga dama. To shi yasa ƙasar ba ta tafiya daidai, kullum idan mun zauna muna zargin shugabanni ba sa daidai. To kai ma an baka ka'ida ka baka bi, laifin shugabanni zargin da ake musu su ma dan ba su bi ka'ida ba. To kai ma idan baka bi ka'ida ba, ai dai an zama daya. Kuma wannan ka'idar dan amfaninka ne, dan kiwon lafiyarka, tunda cutar nan ba a ganta, baka san sanda za ka kamu da ita ba, baka san waye ne ya kamu da ita ba. Saboda haka hanyar salama ita ce a bi ka'idojin nan. Al-ihtiyat wajib, ai taka tsantsan, tunda wannan babu tukunna yazo. Kuma idan aka yi hakuri aka bi ka'idojin, kuma aka dage da roƙon Allah subhanahu wataala, insha Allah Allah zai yaye mana. Domin hakan ma ba mu samu ba, ba mu tsammani za mu samu ba. Akwai guraren da aka rufe su kafin mu, wasu jihohi a Najeriya an rufe su kafin mu, amma wannan dama da muka samu su ba su samu ba. Saboda haka sai mu koma ga Allah subhanahu wataala, mu tsarkake zakatanmu yana daga cikin manyan matsalolinmu keta da hasara da mugunta kowa baya so wa junansa alheri wannan ma babban zunubi ne ko don wannan Allah ta'ala zai iya jarrabe mu kowa baya son alheri da uwansa talaka da yana cikin wahala baya so wa dan uwansa alheri shi ma baya da amana shi ma baya da gaskiya shi ma baya da cika alƙawari amma kuma shi baya ga wannan da sai laifin shugabanni yake gani saboda haka dukkanmu masu laifi ne masu zunubi wannan dama ce da farko dai mu riko mu kiyaye matakai da aka fada na kare kanmu dan mu aka tsara wadannan al'amura kuma mu zamanto masu hakuri dama idan Allah ya kawo jarrabawa dole sai an yi hakuri ba yadda za a shiga jarrabawa kuma ka rayu kamar yadda yake lokacin da babu jarrabawa indai haka ne ai abun bai zamanto jarrabawa ba ko a gidanka in ka rashin lafiya rayuwar da kake san da kana rashin lafiya ba dai daidai take da san da baka rashin lafiya ba in kun wani abu na kunci same ka rayuwar da zaka yi ba daidai take da san da ba cikin yalwa kake ba saboda haka duk san da rayuwa ta juya sai kai kokari ka tafiyar da rayuwarka kamar yadda wato yanayi ya kawo al'amari amma kace ana cikin jarrabawa kuma zaka rayu kamar yadda da can lokacin da babu jarrabawa kaga babu mai kan mu'adalci ba jarraba ce Allah ya kawo mu ta addu'a mu hakuri kuma sha sa kace ai hakuri idan muka yi hakuri muka mai da al'amari zuwa ga Allah kamar inda an sha fada muna maimaita wannan ne saboda tunatarwa idan kai hakuri bacin rai da muka shiga ciki takurwa da muka shiga ciki kuntatawa da muka shiga ciki Allah sai ba mu ladar wannan ba zai tafi a banza ba kai musulmi babu abin da zai tafi banza a gurinka alheri ne ka gode wa Allah lada ba dadi ne same ka kai hakuri ka mai da al'amari zuwa ga Allah lada to amma wannan yaushe in kai hakuri ka kame bakinka amma in ba kai hakuri ba kai zage-zage kai surutan banza ka shiga hakkin wasu ga wahalar ga jarrabawar kuma ka tashi a tutar babu baka samu ladar ba to Allah kiyaye Allah ya yi mana wannan bala'i wannan annoba kuma shugabanninmu da Allah ta'ala ya dora musu nauyin jagorancin al'umma Allah ya taimaka musu Allah ya nuna musu daidai shine daidai kuma ya ba su ikon bi Allah ya ba su ikon tabbatar da adalci da gaskiya a cikin wannan shugabanci da Allah ta'ala ya dora musu jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 162 mun karanta aya ta 163 to amma ba mu samu mun shiga ba mun yi shimfida ne akan abinda ayoyin suke magana akai to ba mu samu mun shiga fassarar ayar ba za mu sake karanta ayar a yau mun shiga fassarar ayoyin was'aluhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim was'aluhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr yad'un fi إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
نعم الله تعالى يكتشف واسألهم كتنبيس عن القرية التي كانت حاضرة البحر dangane da alƙaryar da take kusa da teku ko a bakin kogi idh ya'duna fi sabti lokacin da suke keta iyaka ranar asabar idh ta'tihim hitanuhum lokacin da kifayensu suna zuwa musu yawma sabtihim ranar asabar ranar da suke girmama asabar shurra'a a bayyane wa yawma la yasbituna ranar da ba asabar bane ranar da ba sa girmama asabar la ta'tihim ba sa zuwa musu kadhalik kamar haka nan nabuluhum muke jarrabarsu bima kanu yafsukun saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci na fita daga hanyar Allah subhanahu wataala jiya mun bada takaitaccen labari na wadannan mutane da Allah ta'ala yayi magana akan su a cikin wadannan ayoyi wasu mutane ne a banu isra'ila daga cikin banu isra'ila malamai suka ce zamanin annabi daud alaihi salam a wani gari da ake kira aila muka ce yau garin wani bangaren sa yana kasar palestine wanda isra'ila ta mamaye kuma wani bangaren sa yana kasar jordan kamar da mafi yawan malaman tafsiri suka tafi akai to sai Allah ta'ala ya hana su kama kifi ranan asabar to sai suka fito da dubara suka fito da dubara na shiga hakkin Allah subhanahu wataala na tsallake dokar Allah subhanahu wataala da Allah ta'ala ya hana su kama kifi ranan asabar sai su zo ranan juma'a su jawo ruwa su tona rami to kifayen nan su bi wannan hanyar ruwan da suka jawo su zo su fada cikin ramuka da suka tona ranan juma'a za su yi wannan ranan asabar ba abin da za su yi suna na zaune a gidajensu sai ranan lahadi su zo su kama kifayen nan to da an musu magana za su ce su ba su kama ranan ba su kama kifi ranan asabar ba ranan lahadi suka kama kifi alhali kifayen da sun zo sun fara cikin ramukan nan ne ranan asabar ne kuma su suka yi wannan aikin su suka jawo aikin su ne wannan din su a ganin su sun yi wa Allah ta'ala dubara sun yi wa Allah ta'ala wayo to sai wasu suka kasu zuwa kashi uku wasu daga cikin su suka yi musu nasiha suka ce abinda kuka yi shine abinda Allah ta'ala ya haramta ku daina wannan abu wasu kuma suka yi shiru da aka yi musu nasiha suka ki su saurari nasiha da suka yi musu to shine Allah ta'ala ya saukar musu azaba ya maida su birrai aka shafe su suka zama to birrai to shine Allah ta'ala ke bada wannan labarin wannan ma wani faifai ne da Allah ta'ala ya bude na irin yadda banu Isra'ila suke da kangarewa al'amarin Allah subhanahu wataala kamar da jiya muka yi bayani lokuta daban-daban a halaye daban-daban sun saba wa umurnin Allah subhanahu wataala duk da haka Allah ta'ala ya yi hakuri da su sai daga baya Allah ta'ala ya halakar da su to shine Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was'alhum ka tambaye su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr dangane da al-qaryar da take a bakin teku was'alhum an al-qarya ba akan al-qaryar manzon Allah zai tambaye su ba an ahli al-qarya dangane da mutanen al-qarya ya halayen su me ya faru gare su wannan tambaya da Allah ta'ala ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su malamai suka ce akwai tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki domin yahudawa saboda labarin bai yi kyau ba yahudawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna boyewa mutane wannan labarin ba sa karantar da mutane wannan labarin suna boyewa saboda abin da kakannin su suka yi ba shi da kyau irin yadda suka kangarewa umurnin Allah subhanahu wataala ba su kiyaye dokokin Allah ba ya zama wannan abin zargi gare su to shi yasa suna boyewa sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya faru to shine Allah ta'ala yake tambaya yake umurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da suke boyewa mutane fa ya sani ka bada musu ka sani Allah ya sanar da kai wannan tambayar da manzon Allah yake musu ba tambaya ce ta neman sani ba tambaya ce ta zargi ba ku ne kuka yi kaza ba ba iyayenku ne suka yi kaza da kaza ba wannan malamai suka ce su'alu taqririn wa tawbihin mana Allah ya sanar da ni ga abin da iyayenku da kakanninku suka yi kuma abin da suka yi abin zargi ne kware da gaske wannan kuma zai kara ba su haushi ne zai kara sa musu cikin damuwa kamar kai ne kai laifi ka boye wannan laifin ba ka son mutane su sani ka zo ka zauna cikin jama'a kana hirarka ka dauke ba wanda ya san wannan labarin sai wani ya zo ya ce wane me aka yi jiya ne me faru a gidanka jiya wane ina ka tafi jiya kaga ko da bai fadi abin da kai din ba sai ka tsalgu cewa wannan fa kila ya samu labarin abin da nayi sai ka samu tashin hankali to wannan tambayar da zai yi maka wane me ya faru jiya kaga ba wai yana so ne ka bashi labari ba yana so ya nuna maka cewa abin da kai na rashin mutunci na sabon Allah ya riga ya sani saboda haka ka boye baka boye ba duk dai ne a gurinsa asirin da ya riga ya tono to shine Allah ta'ala da ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su to Allah ta'ala yana so ya kunyata yahudawa zamanin sa waɗanda ba su imani da manzon Allah ba idan ba ku imani da ni ba to ai ga mu abin da iyayenku da kakanninku suka yi saboda haka duk abin da kuke yi Allah ya sani kuma Allah ta'ala ya sanar da ni. An al-qaryah allati kanat hadirat al-bahri. To me suka yi? Me labarin nasu? To shine Allah ta'ala ke cewa idh ya'duna fi sabti. Lokacin da suke wuce iyakar ranar Asabar. Dama an haramta musu kama kifin ranar Asabar. Sai suka wuce iyakar ranar Asabar, suka yi dubara, suka kama kifi. Allah ta'ala ya kawo sigar mudari ya'duna lid-dalalati ala takarruri dhalika minhum. Wannan yana nuna cewa ba so dai suka yi ba, ba so biyu suka yi ba, wannan ya zama ta halin su. Duk Asabar, duk Juma'a sai sun yi wannan, sai su kama ranar Lahadi. Duk Juma'a sai sun yi wannan, sai su fito su kama kifayen ranar Lahadi. To shine Allah ta'ala yake cewa idh ya'duna fi sabti, lokacin da suke wuce iyakar Allah suke kama kifi wanda Allah ta'ala ya haramta musu. Allah ta'ala yake cewa idh tatihim hitanuhum shurra'a, lokacin da kifayen su suna zuwa musu, Allah ta'ala ya kira kifayen kifayen su, saboda wani abu ne da sun kulla ransu akai, sun kulla faransu akai, sun sa rai, sun damu da shi, dole sai sun yi. To shine Allah ta'ala yake cewa hitanuhum kifayen su, suna zuwa musu yawma sabtihim, ranar da aka haramta musu ranar Asabar, ranar da an umurce su su girmama ranar Asabar din, shurra'a a bayyane, zahiratan alal ma'i kathiratan, sun bayyana kan teku akan kogin, suna nan da yawa, musamman irin suna wasa irin na kifayen nan, su yi tsalle su fadi, su yi tsalle su fadi, suna tsaye suna kallo kamar ka sa hannu ka kama. Kuma wannan shine babban arzikin su a garin. To ga wannan jarraba shi da Allah ta'ala ya jarrabe su, shurra'a a bayyane, suna da yawa a zahiri, suna gani akan idon su. Sai Allah ta'ala yake cewa yawma la yasbituna la ta'tihim, ranar da ke ba Asabar bane, ranar Lahadi har zuwa ranar Juma'a, la ta'tihim, kifayen ba sa bayyana. Su zo teku babu kowa, ba komai, ko kifi ɗaya ba sa kamawa. Amma ranar Asabar su taru su zo, suna tsalle suna yawo, suna tsalle a gabansu kamar ka sa hannu ka kama. Ka wannan jarraba ce. To shine Allah ta'ala yake cewa kadhalik, yani irin wannan jarrabawa, nabluhum, za mu jarrabe su dan me, bima kanu yafsukun, saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci. Ka wannan jarraba ce Allah ya jarrabe su. Kwana shida a sati kifaye ba sa bayyana, amma kwana ɗaya tak kifayen su fito da yawa, kuma aka ce kada su kama. To wannan jarrabawa ce. To dan me Allah ya musu wannan jarraba, aka haramta musu kama kifi ranar Asabar dan me? Allah ya ce bima kanu yafsukun, saboda sun kasance suna fasikanci, suna saba umarnin Allah. Da saba umarnin Allah yayi yawa, kangarewa umarnin Allah yayi yawa, sabon su yayi yawa, to shine sai Allah ta'ala ya jarrabe su da wannan. Dama Allah ta'ala yana jarraban bayi da abubuwa da dama, ta inda kake tsammani da kuma ta yadda baka tsammani. Sai Allah ta'ala ya jarrabe su, ya haramta musu abin da suke da bukata, kuma sai Allah ta'ala ya jawo abin ya kawo kusa da su, da aga waye zai kiyaye umarnin Allah, waye kuma ba zai kiyaye umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba. To shine a wannan gurin malamai suke cewa Allah ya jarrabe su ne da sha'awa. Dama rayuwar dan adam kullum tsakanin abubuwa guda biyu ne, at-tama wal khawf, ku tsoro ko kudayi. Duk abin da dan adam yana yi dan abubuwa guda biyu ne a rayuwarka, kana abu dan kana kudayin samun wani abu, za ka yi wani abu don tsoron kaucewa wani abu. Wannan ita rayuwar ɗan adam, duk abin da za ka yi, neman kuɗi ne, neman ilimi ne, aure ne, neman yara ne, bacci da za ka yi, kuma duk abin da za ka yi don kuɗayin samun wani abu, da kuma tsoron kaucewa wani abu da ke kan iya cutar da kai. To an Allah ta'ala ya jarrabe su da attama, da abin da suna so, da kuɗayi, da sha'awa. Allah ya ce kada su yi, gashi kuma suna cikin buƙata. Shin za su kiyaye ko ba za su kiyaye ba? Kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida ya jarrabe su da tsoro, udkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasiri. Allah ya jarrabe su da wannan, su shiga ƙasa, gari mai tsarki, Baitul Maqdis, su yaki jababira ƙarfafa, su fatatake su, suka ce ba za su iya da su ba. Inna lan nadkhulha abada ma damu fiha, suka ce ba za su iya ba. Kaga a can Allah ya jarrabe su da tsoro, tunda kaje ka tunkari abokin gaba, musamman wanda kana gani ya fi ka dabara ya fi ka karfi kaga tsoro ne wannan basu ci wannan jarrabawan ba Allah ya jarrabe su da tsoro suka fadi nan ma Allah ya jarrabe su da kudayi suka fadi to shine malamai suke wato kotanta mabiyan annabi Musa alaihi salam da mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya suke wajen imanusu to shine suke cewa Allah ya jarrabe banu Isra'ila mabiyan annabi Musa alaihi salam da tsoro da kudayi suka fadi basu ci jarrabawa ba amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe su da abubuwan nan guda biyu amma suka ci jarrabawa Allah ya jarrabe su da tsoro ranan Badr yakin Badr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa Abu Sufyan ayarin Abu Sufyan sun ji kasar Sham sun taho da kayan kasuwanci da abinci za su wuce Makka kuma hanyar su na kusa da Madina sai manzon Allah ya samu labari sai ya kira wasu sahabbai a gurguje wanda yake nan kusa da manzon masallaci manzon Allah ya ce a fita ba shirye aka fita domin a je a tare Abu Sufyan a kwato kayan abinci da ke tare da shi domin su ma sun hana wa musulmai dukiyansu san da za su bar Makka za su hijira su taho Madina Abu Sufyan sai ya samu labari ya aika wa kafiran Makka cewa ga fa annabi Muhammad da mutanansa sun fito za su tare shi za su kwace dukiyarsu saboda haka su rusa kare dukiyarsu sai bai jira ba yana ganin hakan ma akwai bata lokaci sai ya sauri ya canja hanya domin ya tsira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa kuma ya tsira ya wuce sai ya aika wa kafiran Makka to ba bukata sai kun fito na riga na tsallake inda nake tsoron na wuce su to amma Abu Jahal da sauransu manyan kafirai maka suka ce a'a tunda mun yi shirin yaki dole sai mun je mun yi yaki ya za ka duniya ta ji mu cewa mun fito za mu je mu yaki Muhammadu da mabiyansa kuma a ce mun fasa wannan karaya ce sai mun fita to suka matsa za a fita to manzon Allah bai fito da shirin yaki ba hatta wasu suka ce za mu je mu shirya mu taho yaro sai ta a'a ba bukata wanda ba cikin shiri ya koma gidansa ya zo ba bukata sai ya fita dan ba da shirin yaki suka fita ba karshe al'amari ya juya yaki za a yi kuma ba lokaci a dawo Madina a shirya a koma ba zai yi ba kaga tsoro kenan sai manzon Allah ya tsaya yana neman shawara ashiru alayya ayyuhan nas ya ku mutane ku ba da shawara yanzu ya za a yi mun fito ba da shirin yaki ba al'amari ya juya yanzu yaki za a yi kuma manzon Allah yana neman shawarar su saboda alƙawarin da yayi da mutanen Madina sanda suka zo su karbi addinin musulunci a Aqaba a Makka sun yi alƙawarin cewa matakar manzon Allah yana cikin garin Madina za su bashi kariya alƙawarin su bai shafi idan ya fita wajen Madina ba kaga manzon Allah irin yadda yake kiyaye ka'ida alƙawari yanzu gashi ya fita wajen Madina wannan baya cikin alƙawarin su kaga yanzu akwai bukatar mai a nemi shawararsu a ji ra'ayinsu sai sun yarda yana annabin Allah amma yana neman yardan mutane wajen zartar da abin da yake baya cikin alkawarinsu muhajirun suka tashi suka yi magana su sayyidina Abubakar sayyidina Umar suka ce duk abin da manzon Allah ya gani na yaki a ji ayi to sai manzon Allah ya nemi shawarar ansar Aus da Khalid suka yi magana har suke cewa ya rasulullah duk inda kake so ka je da mu mu dai ba za mu faɗa maka kamar yadda banu Isra'ila suka faɗa wa annabi Musa ba idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'ilun mu dai za mu ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun muna nan muna tare da kai dan sai tashi kici rasulullahi ko da ka dauke mu ka shiga cikin teku za mu bi ka mu shiga ko mutum ɗaya daga cikin mu zai ja da baya ba to kaga anan an jarrabe su da tsoro tsoron ma babu shiri ba dan shi suka fita ba amma banu Isra'ila an fada musu tun farko su yi shiri su je su yaki suka ce ba za su je ba amma sahabban manzon Allah babu shiri suka fito ba dan yaki suka fito ba amma da aka jarrabe su da tsoron suka tabbata suka ci wannan jarrabawa sai kuma da Allah jarrabe su da kudayi a sulhul hudaybiya sun yi shirin umra za su je Makka suna tafiya a daji suna cikin bukatan abinci to an haramtawa wanda ya harama da umra ko aikin haji farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum to dabbobi suna wuce ta gaban su dabbobi su wuce ta gaban su tiki su wuce ta gefen su kamar ka kama da hannu gashi suna cikin bukata ga yunwa ga wahalar tafiya amma ba wani sahabi da yaje ya farauta Allah jarrabe su da kudai amma suka ci wannan jarrabawa to shine wasu malaman tafsiri karkashin wannan aya sun zo suna muqarana tsakanin mabiyin annabi Musa alaihi salam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen imanus da tsayawa akan dokar Allah subhanahu wataala da kuma irin yadda suka ci jarraba da Allah ta'ala ya jarrabe su to shine Allah ta'ala ke cewa kadhalika kamar yadda muka jarrabe su anan kamar irin yadda muka jarrabe su anan nabuluhum bima kanu yafsukun muke jarraba su saboda abin da suka suke aikatawa na fasikanci saboda haka idan mutum ya fasikancin sa yayi yawa ba lalle bane Allah ya kawo masa jarraba da Allah zai masa ta zama azaba ta yi Allah ya bashi dukiya dukiyar nan ta zama fitina gare shi ta shagaltar da shi ta yi Allah ta'ala ya jarrabe shi da matarsa matan ta rika jujjuya shi ka ba masa azaba ba ba jefa masa rashin lafiya ba ba jefa masa asarar dukiya ba amma dai an jarrabe shi ko Allah jarrabe shi da da fitinan ne ko ne makoci saboda haka jarrabawar Allah tana da yawa shi yasa kullum ana so musulmi ya kauce wa sabon Allah subhanahu wa ta'ala na'am
wa qalat summatun minhum limata'ifuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falam ما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا
نعم الله تعالى yake cewa wa idh qalat ummatun minhum katina lokacin da wata jama'a daga cikin su suka ce lima ta'iduna me yasa kuke wa wa'azi qauman mutanan da Allahu muhlikum muhlikuhum Allah zai halakar da su Allah mai halakar da su aw mu'adhibuhum ko mai musu azaba azaban shadida azaba mai tsanani qalu su masu wa'azin suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yi musu wa'azi ne saboda yanke hanzari a gurin ubangijinku wa la'allahum yattaqun kuma tsammanin za su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to mutanen da suka yi sabo Allah ya haramta musu kama kifi ranar asabar suka zo suka yi wannan dabara su zo su jawo ruwa su tona rami ranar juma'a kifayen su bi ruwan su zo su fara cikin ramuka sai su fito ranar lahadi su kama kifayen nan su fito kuma su ce mu ba mu kama kifi ranan asabar ba to mafi da yawa daga cikin su suka yi wannan sai jama'a ta biyu daga cikin su suka fito suka yi musu wa'azi suka ce wannan abin da kuke ba daidai bane Allah ya haramta muku kama kifi ranan asabar abin da kuke dubara ce hila ce wannan bai nuna cewa kun fito daga cikin sabon Allah ba suka ta yi musu wa'azi kuma suka ki ana yi musu wa'azin suka ki basu bi basu saurari wa'azin da ake musu ba to shine sai jama'a ta uku suka fito suka cewa masu wa'azin wa idh qalat ummatun minhum wasu jama'a daga cikin su mutane na uku kenan kashi na uku kenan kashi na farko sune masu sabo kashi na biyu sune masu wa'azi masu hana su kashi na uku wadanda su basu yi sabon ba amma kuma basu yi musu wa'azin ba to sai suke fada wa kashi na biyu wadanda suke musu wa'azi lima ta'iduna qauma me yasa kuke wa wa'azi qauman mutanen da Allahu muhlikuhum Allah mai halakar da su ne lima ta'iduna wannan istifham inkari bai kamata ku yi musu wa'azi ba bai kamata ku yi musu wa'azi ba ku yi musu sau ɗaya sau biyu sau uku sun ki to ku kyale su ku rabu da su dan me Allahu muhlikuhum dan mutanen nan Allah zai halakar da su ya halakar da su gaba ɗaya ba zai bar kowa daga cikin su ba mana yasta'siluhum ya tumbuke su gaba ɗayan su aw mu'adhibuhum adaban shadida ko kuma Allah ta'ala ya musu azaba mai tsanani ihlak shine ma'ana halakar da su gaba ɗaya ta yadda babu wanda zai rage daga cikin su aw mu'adhibuhum azaban shadida, ko Allah ya musu azaba mai tsanani amma a bar wasun su, ko kuma ai musu azaba daga baya a kyale su a raba su da azaban. To ihlaki yafi tsanani. To me yasa suke fadin wannan? Yaya suka san cewa Allah ta'ala zai halakar da su? To shine malamai suka fadi abubuwa guda biyu. Imma dai sun wato ahalin su ya bayyana irin sabon da suka yi, wato yafi karman tunani, kuma suna da labarin irin al'ummu da Allah ta'ala ya halakar da su a baya. To halin su ya bayyana ta yadda yayi kama da halaye mutanen da Allah ya halakar da su. To azatan su a tunanin su iya sanin su ce zuwan wannan sun kai matsayin da Allah zai iya halakar da su ko yi musu azaba. To shi yasa suke fadin wannan, domin ba nasi ne gare su ba. To amma sun lura da halin da waɗannan mutane suka samu kansu a ciki. Kuma wannan ita ke sunna ta Allah ta'ala, musamman al'ummu da suka gabata. Idan Allah ta'ala ya hana su abu, ya kawo musu ayoyi, aka yi musu wa'azi, suka ƙi su saurari al'amarin Allah, to halakar da su ake yi. Al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ne Allah ta'ala ya tausaya mana, ba za a halakar da mu gaba ɗaya ba saboda zunubinmu, amma Allah zai jarrabe mu da abubuwa da dama. To al'ummu da suka gabata ba haka bane. To in ba haka ba kam, in dai dan zunubi za a halakar da mu, kam yanzu kuma wa zai saurara a cikin al'ummar musulmi? Wani gari za su saura? Duk zunuban da Allah ta'ala saboda su ne ya halakar da al'ummu da suka gabata, duk muna yi zunubi saboda zunubi ɗaya Allah ya halakar da al'umma guda. To irin wannan zunuban duk mun harhada su. To amma da yake Allah ta'ala ya tausaya wannan al'umma, Allah ba zai halakar da mu sai a jarrabe mu, a kawo mana jarrabawa domin mu shiga taitayin mu koma ga tabarkin Allah subhanahu wataala. To shi ne suke fada musu, me yasa mutanen da Allah zai halakar da su saboda zunubinsu ya yi nisa, sun yi nisa ba sa jin kira, to ku rabu da su ko kuma Allah ya musu azaba? To qalu, su masu yin wa'azi suka ce, in mun ji shawararku, to amma abin da ba ku gane ba, ma'aziratan ila rabbikum. Ma'aziratan ayna wannan maf'ul ne li ajlihi, na'taziru ma'aziratan ila rabbikum, muna so ne mu samu hanzari, muna yi musu wa'azi ne saboda samun hanzari a gurin Allah, saboda samun uzuri a gurin Allah subhanahu wataala. Uzuri shine in ana zarginka da wani abu, ana so a kama ka da laifi, ka kawo kai bayani, ka kawo hujjarka, ka wanke kanka, shine uzuri. To muna so ne mu wanke kanmu a gurin Allah subhanahu wataala, dan kada gobe kiyama Allah ta'ala ya ce da mu, kun ga suna abin da yake ba daidai ba, suna sabon Allah, sun tsallake iyakar Allah, me yasa ku musu wa'azi ba? Kaga wannan sai zaman tulafi. Amma tunda yanzu sun musu wa'azi, ku ji tsoron Allah, ku daina, to kaga sun yanke hanzari, sun tabba, sun sa tsaye da hujja a kansu, gobe kiyama Allah ta'ala ba zai kama su da laifi ba. A wata qira'a ma'aziratun, yani maw'izatuna ma'aziratun, wa'azin da muke yi yanke hanzari ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai abu nabi suka ce, wa la'allahum yattaqun, kuma muna tsammanin za su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kila wa'azin ya musu amfani. Dama ka hana mutum gabarin abinki ya masa wa'azi ya bar sabon Allah subhanahu wa ta'ala, akwai hikima guda uku, guda biyu Allah ta'ala ya ambata anan. Na farko shine ma'azira ila rabbikum, kai mai masa wa'azi, kai mai hana shi, ka samu hanzari a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abu na farko, ka samu hanzari a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, dan kada Allah ta'ala gobe kiyama ya kama ka cewa baka yi abin da aka wajabta maka ba. Sannan kuma abu na biyu shine tayu Allah ta'ala ya sa imani a cikin zuciyarsa, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini, tayu wa'azin da za ka yi masa, wa'azin ya ratsa zuciyarsa, ya tsaya fahimci kuskurensa ya gyara. To kowanne shi suka ce wa la'allahum yattaqun. Abu na uku wanda Allah ta'ala bai ambata a nan ba shine wato tsaida hujja a kansu, domin tayu idan ba ya musu wa'azi ba gobe kiyama sai ya Allah ai ba wanda ya hana mu, ba mu sani ba, ba mu san haramun bane, ba wanda ya mana wa'azi. Amma idan an musu wa'azi gobe kiyama an tsaida hujja a kansu, to shi yasa Allah ta'ala yake aiko da manzanni su su karantar da mutane, su yi wa mutane wa'azi ne domin tsaida hujja a kansu. Rusulan mubashirin wa mundirin, لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وانا شيني أمبانن وأزي إذا متن ينا أبن لكي بادي ريبا كرا أكالي شي أي مسا وأزي. كما وانا كما ينا نونا منا تيوا النهي عن المنكر باي أفادوا و dan kana tsammanin abu ba zai amfani ba sai ka saki wajibinka a karon fari kaga mutun yana sabon Allah kada ka ci ai wannan ko na masa wa'azi ba zai amfani ba wanda ba uzuri bane kai dai ka saki wajibinka ka fada masa ka tsaya da hujja akan sa zai amfani da wannan ba zai amfani da wannan ba wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala in alayka illa al-balaq kai dai ka isar da sakon Allah subhanahu wataala Allah ta'ala shi yake jujjuya zakatan mutane tayi wannan wa'azin amfani shi ta yi wa'azin ba zai amfani shi ba amma kai dai ka tsaya da hujja tsakaninka ka tsaya da hujja akan sa ka gyara tsakaninka da Allah subhanahu wataala wannan kuma kai mai wa'azin na farko dai ka soke wajibinka ka soke wajibinka man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi sannan kuma wannan yana nuna cewa kana da kishi akan addini kuma alama ne na imani mutum yana sabon Allah shirka yake ko yana bid'a ko yana kabira na kusa da kai ne ko na nisa da kai kaga abun bai dame ka ba wannan alamar na rawanin imani baka da kishi na addininka baka san Allah subhanahu wataala wannan shine abin da yake nunawa domin an taba haƙƙin Allah baka damu ba amma inda kai da taba haƙƙinka ba za ka hakura ba kai a matsayinka na bahuluki wani zai shiga haƙƙinka ba za ka hakura ba za ka yi magana za ka hana amma dan me za a taba haƙƙin Allah za ka yi shiru to idan kaga abun ki kai shiru wannan alama ne na rawanin imani baka da kishi akan haƙƙin Allah subhanahu wataala sannan abu na uku in ka tsarkake niyyarka kai saboda Allah kana da ladan gurin Allah subhanahu wataala sawa'un wanda kai masa wa'azi ya dauka wa'azin ko bai dauka wa'azin ba to shine Allah ta'ala anan yake ba mu labarin mutanen da suka yi musu wa'azi da kuma mutanen da ba su yi musu wa'azi ba ko masu wa'azin suka bada uzurinsu lalle wa'azin yana da amfani saboda na farko su su yanke hanzarinsu a gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na biyu tsammanin su wanda kin za su ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa falamma nasu ma dhukiru bihi da suka bar abinda aka yi musu wa'azi da shi an jina alladhina yanhauna anisu sai muka tsirar da wadanda suke hana aikata sabo wa akhadna alladhina zalamu sai muka kama wadanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci da farko Allah ta'ala ya fara mana laifin da suka yi aya ta biyu Allah ta'ala ya ba mu labarin in irin yadda wasu suka fito suka yi musu wa'azi a wannan aya Allah ta'ala ki ba mu labarin cewa wa'azin da aka yi musu bai musu amfani ba da wa'azin bai musu amfani ba sai me ya biyo baya azabar Allah ta biyo baya Allah ta'ala ki ce falamma nasu da suka manta amma malamai suka ce ba mantuwa ake nufi anan ba falamma nasu falamma taraku da suka bari kagan dai mantuwa ce kila suna da uzuri ka manta da abu kila kana da uzuri mantuwa kai to amma anan falamma nasu da suka bari nasullah fa nasiyahum yani tarakullah fa tarakahum to nan mantuwa na zuwa da ma'anar wato bari malamai suka ce mutum ya bar abu ya kaurace masa ya rabu da shi kamar ya manta da shi don abin da ka manta da shi ai ba tunanin cewa zaka dawo ka yi shi ko ba ka bane ka manta baka sallah azhar ba lokacin la'asar yayi kai mantuwa kai ka dauka cewa kai me kai sallah azhar ba tunanin cewa zaka dawo ka yi sallah azhar din nan don ka riga ka manta to haka ne wanda yake yayi watsi da umarnin Allah subhanahu wataala ya san ya sani yayi watsi da shi ba tunanin da zai sake dawowa yayi wannan umarnin kamar ya manta da shi yayi watsi da shi gaba daya kaga wannan bijirewar ya kai matsayin ƙarshe to shine abin da za a fahimta falamma nasu da suka bari suka yi watsi da abin da ma zikiru bihi aka yi musu wa'azi da shi cewa su daina kamun kifi ranar asabar su daina wannan dabara da suke yi su daina wannan hila da suke yi da suka daina sai Allah ta'ala yake cewa anjayna alladhina yanhauna anisu sai muka tsirar da wadanda suke hanawa su aikata wannan sabo asu shine almasiya aka ce summiyat almasiya su'an lianna tasu'u sahibaha idha nadhara fi sahifatihi yawm alqiyama don gobe kiyama duk wanda ya sabon Allah subhanahu wataala za a rubuta masa a cikin takarda iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba in ya doka yana dubawa sai wanda zai bakanta masa rai zai samu bakin ciki to shi yasa Allah ta'ala yake kiran sabon Allah as-su ma'ana zai munanawa wanda ya aikata wannan sabo to shine ta'ala Allah ta'ala yake cewa wadanda suka hada sabon muka tsirar da su sai da Allah ta'ala ya bayyana cewa ya tsirar da wadanda suka yi umurni da ake alkhairi suka hana sabon kafin ya ambaci ya halakar da wadanda wannan yana nuna mana wato muhimmancin in umurni da aiki alkhairi da kuma muhimmancin hana mutane aikata sabon Allah subhanahu wataala idan ana sabon Allah subhanahu wataala idan kuka tsaya kuka yi wa'azi idan Allah ya saukar da azabu Allah zai tsirar da ku to shi yasa Allah ta'ala ya gabatar da wannan sai da ya ambaci cewa ya kare ya tsirar da wadanda suka yi wa'azi kafin ya ambaci ya halakar da masu sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa wa akhadna alladhina zalamu sai muka kama wadanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bima kanu yafsukun saboda abinda sun kasance suna aikatawa na fasikanci na sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya halakar da su aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa falamma atau da suka kangare suka yi girman kai amma nuhu anhu dangane da basu bar abin da aka hana su ba kulna lahum sai muka ce da su kunu ku kasance kiradatan birrai khasiina kaskantattu ayat ta gabata Allah ta'ala yake cewa wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun wadanda suka yi zalunci wajen yin dabara wajen kama kifi muka kama su da azaba mai tsanani saboda fasikanci da suka yi saboda sun fita daga iyakar Allah subhanahu wataala sun saba umurnin Allah sai ta Allah ta'ala ki safalan ma atau ma'ana suka wuce iyaka wajen sabon Allah suka yi girman kai kulna lahum kunu qiradatan khasiin muka ce da su su zama to birrai zahirin wadannan ayoyi guda biyu in ka karanta zaka fahimci abubuwa guda biyu ma'ana sai da aka yi musu azaba aka mai da su birrai aka wasu malamai suka ce a matakin farko Allah ya musu azaba ko za su daina wannan sabon da suke yi kafin Allah ya umiru su birrai suka dawoma akan sabon Allah wa'azi da aka yi musu bai musu amfani ba Allah ya saukar da dan azaba ya zama gargadi gare su ba su ji ba daga baya shine Allah ta'ala ya maida su birrai wasu malamai suka ce a'a azaban da Allah ta'ala ya ambata anan bi'azabin ba'is shine abin da Allah yake nufi kulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah ya kawo aya ta farko a dunkule a wannan ayar kuma Allah ta'ala sai ya bayyana wace irin azaba aka yi musu azaba da Allah ta'ala ya musu shine da Allah ta'ala ya mai da su birrai Allah ta'ala ya tafi lamma atau da suka yi girman kai suka wuce iyakar Allah suka saba wa umarnin Allah anan sun hada abuwa guda biyu an musu wa'azi na farko suka yi sabon Allah abu na biyu kuma da aka yi musu wa'azi suka ki su saurari umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake kulna lahu muka ce da su kunu ku kasance al'amru al-kauni yani amran qadariyan inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lokaci guda aka ce da su ku kasance birrai duk wadanda suka yi sabon Allah nan suka zamanto birrai nan take mun ambaci cewa mutanen garin sun kasu kashi uku akwai wanda suka yi sabon Allah akwai wanda suka yi musu wa'azi akwai wanda suka yi shiru har ma suna cewa masu wa'azin kada ku yi musu wa'azi wa'azin ba zai musu amfani ba to da Allah ya zo karshen labarin ya ambaci cewa wadanda suka yi wa'azin Allah ta'ala ya kare su ya tsirar da su Allah ya ambaci wadanda suka yi sabon Allah Allah ta'ala ya halakar da su to su wadanda ba su yi sabon Allah ba kuma ba su yi wa'azin ba sai Allah ta'ala ya yi shiru a kansu Allah ta'ala bai ce ya tsayar da su ba Allah ta'ala bai ce ya halakar da su ba to shine malamai suka ce wannan yana nuna mana aljaza'u min jinsil amal kun ga su wadanda suka yi sabo an musu sakayya da halakarwa da me da su bar rai wadanda suka yi aikin alkhairi suka yi wa'azi Allah ya saka musu Allah ya kare su su wadancan ba su yi sabon Allah ba kuma ba su yi me ba aikin alkhairin ba kamar da su ma suka yi shiru ba su hana abun ki ba sai Allah ya yi shiru ya kyale su aljaza'u min jinsil amal wannan adalci ne irin na Allah subhanahu wata'ala saboda shiru da Allah ta'ala ya yi bai ce ya halakar da su ba bai ce ya kare su ba to shine sai malamai suka shiga tattaunawa wasu suka ce Allah ya halakar da su domin kana ga abin da yake ba daidai ba kana da damar da zaka hana daki hanawa to idan azaba ta soka kai ma za ta shafe ka abin da za ka fahimta Allah ya halakar da su ne haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a Allah bai halakar da su ba Allah ya tsirar da su dan me dan Allah ya ce fa akhadna wa akhadna alladhina zalamu wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is sai Allah ya takaita azabar akan wadanda suka yi zalunci inda wadanda su ma an halakar da su ai ba hikima Allah ya ce wa akhadna alladhina zalamu kaga azabar ta takaita akan wadanda suka yi zalunci kadai to wannan ya nuna cewa Allah ta'ala bai halakar da su ba wannan shine abin da za a fahimta kuma suka ce dalili na biyu kuma ai ko da ba su fito san musu wa'azi ba amma ai sun nuna cewa abin da suke ne ba daidai bane tunda har suka ce lima ta'izuna qauma nillahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum wannan ya nuna cewa ba su gamsu da abin da suke yi din ba dama shi hatsarin ina yake idan kai baka hana ba kuma kayi sha'awar abin ko baka hana ba idan ka ki abin alal aqalla wa zalika adhafu aliman ka dai alakwai imanin to shine Allah wasu malaman suka ce Allah ta'ala bai halakar da su ba saboda Allah ya ce ya halakar da wadanda suka yi zunubin ne kawai kuma su ma ai ko da ba su yi wa'azi ba sun nuna abin da mutanen cin suka yi ba daidai bane saboda haka abin da za a fahimta Allah bai halakar da su ba Allah dai bai ambaci kowanne ba malamai da suka yi ijtihadi suka bayyana iya fahimtarsu ana cewa Ibn Abbas ya yi tawakkufi amma daga baya almajirinsa Ikrima ya tattauna da shi har ya gamsu da cewa Allah bai halakar da su ba Ibn Abbas ya yi tawakkufi Ikrima yake cewa Allah gata malam baka ga ba Allah madaukakin sarki yace wa akhadna alladhina zalamu Allah ya takaita azabar akan wadanda suka yi zalunci wannan ya nuna cewa wadancan wadanda ba su yi zunubin ba azabar ba ta shafe su ba to sai Ibn Abbas ya gamsu da wannan har ya ji dadi aka ce ya dauko tufafi ya bashi wannan yana nuna mana cewa tawadu irin na magabata a ko ina in suka samu karin ilimi karin haske suna karba ko daga gurin almajiransu mun zo kashin ayar sai Allah ta'ala yake cewa kunu qiradatan khasi'in ku kasance birrai kaskantattu malamai suka ce da mutanen nan zanubinsu ya yi yawa aka yi musu wa'azi su daina suka ki sai masu wa'azin suka sa aka yi katanga tsakaninsu gari ɗaya ne suka raba garin gida biyu ga bangaren masu sabon Allah ga bangaren masu wa'azin aka sa kofa a tsakaninsu sai wata ran suka tashi sai suka tarar da kofar bangaren masu sabon Allah kofar arifi ba wanda ya fito suka ce mutanen lafiya ba wanda ya fita ba wanda ya motsa suka hau katanga suka leka sai suka tarar da cewa an maida su barai gaba daya sai suka bude kofa suka shiga da suka shiga su barran suna gane ƴan uwansu su mutanen ba sa gane su tunda duk Allah mai da su barai amma su barran suna gane ƴan uwansu suna zuwa suna shinshina jikinsu suna ce da su ba mu hana ku wannan abun ba ba mun ce da ku Allah ya hana ku ba sai suna kuka suna girgiza kai ba sa iya magana Allah ya mai da su bai rai haka malaman tafsiri suka faɗa wannan daga cikin labaran da bai saba wa nasi na Qur'ani ba kuma ba wani nasi na Qur'ani ko hadisi da zai karfafi wannan za a iya bada a matsayin labari ba matsala bace karkashin wannan akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato dangane da abinda wasu mutane suke cewa shin birrai da muke da su a yau asalin su sune banu Isra'ila da Allah ta'ala ya mai da su birrai ya shafe su birrai akwai masu fadin wannan to amma ba haka bane hadisin Muslim manzon Allah yake cewa inna Allah lam yaj'al limaskhin nasalan wala aqiba duk wanda Allah ta'ala ya shafe su ya mai da su birrai ko alade to Allah bai sanya musu zuriya ba bayan aka shafe su suka amai da su birrai Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya wa kad kanat alqiradatu wal khanazir qabla dhalik wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafin a shafe su birrai akwai birrai sannan kafin wannan lokacin akwai alade su wannan azaba ce Allah ta'ala ya yi musu sannan kuma ya mai da su birrai daga bayan Allah ta'ala ya halakar da su akwai abubuwan da muke so mu faɗa dangane da wannan ayoyi da muka karanta darussa da za a koya dama amfanin karanta labarai da suke a cikin Alkur'ani idan an fassara su wadanne darussa za a koya amma babu lokaci yayi za mu tsaya a nan din idan Allah kai mu gobe insha Allah a guru ko da a takaice kafin mu shiga ayoyi na gaba za mu nun fadi ko a takaice mu wuce su duk shekara a tafsiri akwai ƴan wanda suke kawo mana ziyara shugabannin kungiyar jama'atu izara talbira wa iqamati sunna karkashin jagorancin Bagoni Abdu Alhaji Bagoni Abdu yanzu ma sun kawo mana ziyara da ƴan wasu mutane da yagazi tare da shi muna musu godiya akan wannan ziyara da suka kawo mana Allah ya saka da alkhairi kuma duk kokarin da ake tsawon kungiyar izala ko su ƴan uwa duk manufar ita ce a yi da'awa a tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da mutane addinin Allah mutane su zai da za su bauta Allah subhanahu wataala kuma cikin wannan ana so sada zumunci da hadin kai da fahimtar juna da taimakawa juna wannan abin da suke yi shekara yana daga cikin babin fadin Allah subhanahu wataala wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan to muna yi musu godiya akan wannan ziyara da suka kawo mana Allah ya saka da alkhairi to ban sani ba lokacin mun mintuna ya rage tura minti ɗaya ko biyu ko kuma nan zai kalma ɗaya biyu
wanda ake so shi a cikin 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 wanda ake so
Alhamdulillah Allah saka alkhairi ya ambaci sunan ɗaya daga cikin manyan malumman mu riga Aisha Ali Mustafa to yana da haƙƙi akan mu a yau wannan lokaci mu tuna shi da addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya bashi jannatul firdausi kuma zure da dabari a baya Allah ya musu albarka to sauran malumman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma idan lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karɓa mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana su kuma Allah ya wazar mana da zaman lafiya wannan annoba Allah ya yi mana ita Allah ya kawo mana sauki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.